الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 16 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma biyu ga watan biyu shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai idan ya kasance a cikin wayar mutum akwai Alkur'ani, na halatta ya shiga ban daki da wayar. Kwarai da gaske, saboda shi Alkur'anin a cikin memoir yake, kamar yanda mahaddacin Alkur'ani shi ma a cikin memoir din shi yake. Kenan in an hana shiga da waya, shi ma dole a hana shi shiga ban daki. Kenan a inda ba zai dace ba idan mutum ya danna ya fito da Qur'anin gashi nan a ikran kenan, ko kuma ta na karatu ne yana tashi, to a wannan lokaci bai ya halatta ya shigar da shi ban daki, saboda shi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake mai daraja, wanda ya kai karshe a wajen daraja. Duk wani abu mai daraja, to akan nisanta shi game da wuri wanda yake na kaskanci na kazanta, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Hajj, wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Duk wanda ya girmama ko kuma ke girmama alamomi na bautar Allah, to wannan yana nuna cewa takawa ta samu gun zama a cikin zuciyarsa, domin sai mai tsoron Allah shi yake kiyaye dokokinsa, shi yafi kowa sanin girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wai tare ikama ta sallah, mutum yakan iya tare ikamar sallah halin ya fuskanci wata jiha ta daban ba al-qibla ba? Yana halatta, an gane, amma illa kasancewar yana daga cikin ladabba na kiran sallah da tare ikama ya zamanto mutum ya fuskanci al-qibla. Fuskantar al-qibla a sallah ne ya zame mana sharadi. Matukar mutum yana sane da al-qibla kuma yana da ikon fuskantar ta, to fuskantar al-qibla ya zame masa wajibi a cikin sallah ta farilla ko ta nafila, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja. Ubangiji ta'ala ya ce duk inda kowa kasance, wato ku juya fuskokinku wajen masallacin Allah mai alfurma ita ce Ka'aba, duk inda kowa kasance indai za ku yi sallah, to dole ne ku fuskanci al-qibla. Waɗanda suke yammacin Ka'aba su kalli gabas, kamar yanda muke a nan, waɗanda suke gabacin Ka'aba su kuma su kallo yamma, waɗanda suke kudancin Ka'aba su kuma su kalli arewa, waɗanda suke arewacin Ka'aba kamar mutanen Madina su kuma su kallo kudu. Shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa haitsu ma kuntu, duk inda kuwa kasance inda za ku yi sallah, fa wallu wujuhakum shatrahu, ku juya huskokin ku wajen masallacin Allah mai alfurma shine Ka'aba. To dan haka shi kiran sallah da tada ikama baya daga cikin sharadin ingancin su shine fuskantar alqibla, ladabi ne daga cikin ladabba an so mai tada ikama da mai kiran sallah ya fuskanci alqibla. Na'am.
Malam wanda ya fadari ba ruwa sai ya sa dole ya kan kare.
Na'am.
Wannan ya wadace shi ko in ya samu ruwa sai ya sake wanda haka.
Wai mutumin da yi huge, me ake nihi da huge? Shine a Larabci ake kiran shi istijmar. Istijmar an ciro shi ne daga aljimar, aljimar duwatsu kenan, yin amfani da duwatsu wajen gusar da najasa. Misali bawali ne kai babu ruwan da zaka yi tsarki, ko kuma kaddarma akwai ruwan, sai ka dauki duwatsu uku kai amfani da su game da goge wannan bawali ko abin da ya shafi bayan gari. Shin dole ne bayan ka sanya dutse idan ka samu ruwa sai ka wanke? A'a, an gane ku ɗaya daga cikin biyu shine in ma ka yi amfani da ruwa ko ka yi amfani da dutse ko abin da zai tsaya matsayin dutse kamar takarda shine kenan fatiye injini. Mutum yakan sa ya goge bawalin, idan ka sa na farko ka goge, ka sa na biyu ka goge, ka sanya na uku da ka goge babu komai na nema a jikinsa, to wannan ya tsarkaka. Amma in ka sanya na uku kaga shi ma da nema, sai ka sanya na hudu da na biyar. A na biyar in ka fito da wato lema ko wata kazanta in bayan gari ne, sai ka sanya na shida da na bakwai, domin shi akan yi shi mara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan za ku yi ma idan ku yi goge, manzon Allah yace ku yi mara, ma'ana ku yi shi mara kenan in ma uku, amma kuma kar mutun yayi kasa da uku, kamar yadda yace wa Allah nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, manzon Allah ya hane mu cewa mu yi goge shine goge bawali ko bayan gari da kasa da duwatsu uku. Idan baka samu duwatsu uku in dutsi ne babba, to zaka iya yin gogen da bangare uku, ka sanya wannan bangaren ka goge, sannan kuma ka juya ka sanya wani bangare ka goge, bangare na uku in ka goge babu wata lema to shikenan, amma in ka ga da lema sai ka ƙara na hudu da na biyar. An gane ko? Kuma shi goge dadin fa'ida ba a yin shi da abu wanda yake na najasa kamar kashin jaki da abin da ya kama da haka, kuma ba a yin shi da abu wanda yake mai alhurma kamar misali abin da ya shafi abinci kamar guntun burodi da abin da ya kama da haka, duka ba a yi. Kenan duwatsu ake samu ko abin da zai tsaya matsayin dutse kamar takarda. Don haka hadisin da ya zo na cewa abin da yafi mutum in ya sanya duwatsu kuma sanye ya biyo baya da ruwa, wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Kamar yadda wasu malamai suka tafi akan cewa abin da yafi idan mutum ya sanya dutse ya biyo baya da ruwa, lalle a farko yi da ruwa shi yafi dacewa in ya samu, in bai samu ba da dutse za a yi dukkan su matsayin su daya, in kayi da dutse kenan ba sai ka sanya ruwa ba, bangaren abin da ya shafi goge bawali ko bayan gari. Shi dai kar mutum yayi kasa da uku. An gane ko? Sannan kenan in har ka bukatu dadawa akan uku to ya zaman tumara kenan biyar ko bakwai ko abin da yake sama da haka zuwa tara. Na'am. Na'am. Kamar ni ranar Juma'a wai dangane da sa'a ta farko a ranar Juma'a, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu akan zuwa Juma'a wato da wuri, kamar yadda a hadisi ingantacce na cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zo Juma'a masallacin Juma'a a ranar Juma'a a sa'a ta farko, manzon Allah ya ce tamkar ya yanka raƙumi ya yi sadaka, wanda ya zo a sa'a ta biyu manzon Allah ya ce tamkar ya yanka sa ya yi sadaka, wanda ya zo a sa'a ta uku tamkar ya yanka rago ya yi sadaka, wanda ya zo a sa'a ta hudu tamkar ya yanka wato zakara yayi sadaka, wanda yazo a sa'a ta biyar tamkar yayi sadaka da kai. Zan Allah yace idan limami ya shigo masallaci ya hau minbari, to mala'ikun da suke rubuta sunayen bayi a cikin girgankin wane yazo a sa'a ta kaza, wane yazo a sa'a ta kaza, sai su rufe littafin sai su zo su zauna su ma su saurari khutba. Wanda yazo bayan limami ya hau kan minbari daidai da wanda yayi sadakar bai ba za a rubuta sunan shi. Wannan yana nuna kuskuren wasu daga cikin mu da yawa, wanda sai an fara khutba sannan suke zuwa masallaci, wasu sai an ma kusata da iqama sannan suke tafiya. Kaga wannan sun ma kansu asarar lada wanda yake mai yau. Kaga ba wanda yaje a sa'a ta farko tunkar mutun yayin karakumi yayi sadaka, nawa zaka sai rakumi a yau? Akalla ka sai shi ka da biyu. To dan haka a takeice abinda ya shafi waɗannan sa'o'i, wasu malamai suna ganin cewa wato dan lokaci ne wanda yake takaitacce, ba sa'a ba kamar yadda take sananna a wajen mu a yau. In aka ce sa'a minti 60, abinda ake nihi da sa'a wani dan yanki ne wanda yake na zamani. To dan haka kamar yadda malamai suka ce, kuma wannan ba ana nihi ba tun farkon safiya wajen karfe 9 zuwa 10 mutum ya tafi masallaci. An gane ko? Dan lokaci ne takaitacce, shi dai irin lokacin da abinda ake hashashe daga, kamar misali daga 11:30 wajen 12 haka mutum ya tafi masallaci shine. Saboda ita rana tana gushewa kusan karfe 1 kafin 1 tayi. Kenan a irin wannan lokaci dai daga 11:30 zuwa 12 dai kamata mutum ya kokari ya tafi masallaci. Ba ana nufi tun farkon safiya tun karfe 9 mutum ya tafi masallaci. In ya samu damar zuwa a wannan lokaci shi ma ba laifi bane ba. In dai so samu ne kenan 11 zuwa 11:30 abin da yake gaba. Kenan mutum ya yi kokari ya tafi domin ya dace da wannan sa'a ta farko. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun zo karshen kitabul itiq, littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen 'yantar da bawa, wanda kamar yadda bayani ya gabata 'yantar da bawa abu ne wanda shari'a ta kwadaitar da muminai a kansa, kuma sababi ne daga cikin sabubba na ƙetare siradi a gobe kiyama. Kamar yadda wasu malamai suka fassara al'aqaba cewa siradi, kamar da yace falahta wannan falaqata hamala aqaba wama adraka mal aqaba, sai yace fakku raqaba, wato fansar da wuyayi kenan shine yantar da bawa. Hadisi na ƙarshe a cikin littafin shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha, idan ɗayan ku zai yi bugu manzon Allah yace ne sanci fuska. Lafazin qatala anan ba ana nihi yaki ba, a in dai zaka yi bugu manzon Allah yace to ka ne sanci fuska. Sawa'an mai gida ne zai bugi bawansa, ko kuma mahaifi ne zai bugi ɗansa ta fuskar ladabtarwa, ko kuma wani rikici ne ya haɗa ka da mutum abin ya kai bugu, to kar ka bugi fuska. Saboda ita fuska tana da karanci, tana da alfurma. Kamar yanda malamai suka ambata cewa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hani game da bugun fuska, in har bugu ya kama, domin ita fuska ita ce matattarar kyau. An gane ku? Duk wani kyawo na ɗan adam to daga fuska ake gane shi. Don haka shari'a ta halitta ma mutum kallon fuska ta macen da yake nihin aura. Idan kana nihin mace da aure, to an halitta maka ka kalli fuskarta da tafukan hannu, saboda ta fuska ake gane kyawun mutum. Sannan kuma tafukan hannu su ne suke gwada mutum yana da cikakkar lafiya ko ba shi da cikakkar lafiya. Ta hawata tafin hannu akan iya gane, su ne iya abinda shari'a ta halitta ma mutum ya kalla game da mace wadda take ajnabiyya, manisanciyar shi, shi ma kuma sai da nihin aure. To dan haka kasancewar suka ce wannan shine illa, kuma kenan domin ita ce matattarar kyau, kuma mafi yawan gane mutum yana kasancewa ta fuska. idan ka bugi a mutum, idan ka bugi mutum a fuska ka illanta shi, to kaga anan kasancewar ka aibanta shi aibi wanda yake kallane wannan aibi ya gushe, wal iyazu billahi. To haka wasu malamai suka ce illar da hikimar da ta samu za Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da bugon fuska, domin kakan iya bugon mutum a fuska ka shawwaha masa halitta, ma'ana ka bata masa kenan kyawunsa. Tare da cewa akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mana micece illar, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala falyajtani bil wajha, duk wanda zai yi bugu manzon Allah yace ni sanci fuska. Fa inna surata wajhi lil insan ala surati wajhi arrahman, domin sifar fuskar dan adam tana kan sifar fuska ta Ubangiji mai girma da daukaka. Ubangiji ta'ala shi ya san haƙiƙani da kaifiyar yanda fuskar shi take. Ya tabbatar mana a cikin Alƙur'ani cewa yana da fuska, kuma haka hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa, kamar yanda ya tabbatar ma kansa. Na daga cikin ayoyin Alƙur'ani wanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa shine fadarsa kullu shay'in haliku illa wajha, dukkan komai da ka sani mai halaka ne illa wajha, sai fuska ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka a can cikin suratul rahman yana cewa kullu man alaiha fan, sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, duk wani abu wanda ke duran kasa mai karewa ne, ma'ana mai halaka ne, sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika, fuskar Ubangijinka ma'abucin girma da karamci, wato shi ke wanzuwa. Haka a can cikin suratul layl yana cewa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda ash-shahid illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Haka a can innama nudi'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala, duk wanda zai yi bugu manzon Allah yace falajitani bil wajha, ya nisanci fuska, sai yace fa inna surata wajhi lil insan, domin sifar fuska ta mutum ala surati wajhi arrahman tana kan wato sifar fuska ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha khalaqa adama ala surati rahma, Allah ya halicci annabi adam akan sifarsa. Don haka koda mun yi tarayya da Ubangiji subhanahu wata'ala akan wata sifa daga cikin sifofi, to mu tabbata cewa mun sha bamban da shi wajen kaifiya da hakikanin sifar, kamar yanda yace laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, idan ka dauka dan adam yana ji yana gani, kamar yanda yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ubangiji ta'ala yace mun maida dan adam sami'an, mai ji ne game da duk abin da ake fada, basiran kuma mai gani ne game da duk abin da aka iya gani. Kaga mu ƴaƴan adam muna ji muna gani, Ubangiji mu subhanahu wata'ala shi ma yana ji yana gani, kamar yanda yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, sai yace inna Allaha sami'un basir. Haka can yace inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ni'ma ya'idhukum bi inna Allaha kana sami'an basira. Ubangiji ta'ala ya kasance mai ji ne mai gani ne. Kaga waɗannan sifofi guda biyu, ji da gani, mun yi tarayya da Ubangiji subhanahu wata'ala. Mu ƴaƴan adam muna da sifa ta ji da gani, shima Ubangijinmu yana da sifa ta ji da gani. Shin jinmu daidai yake da jin Allah subhanahu wata'ala? Ba daidai yake. Ganinmu daidai yake da ganin Ubangiji subhanahu wata'ala? Ba daidai yake. To don haka aqida ta ahlus sunna wal jama'a, idan Allah ya tabbatar ma kansa wata sifa ko manzonsa ya tabbatar masa, to ya zama wajibi mu tabbatar masa wannan sifa, kuma sai mu kore kamantacce niya wato ta wannan sifa, wato da sifofi na halitta, kamar yanda yace laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir. To dan haka wannan hadisi yana nuna ita ce illa huska tana da karamci, dan haka baya halatta bugun huska. Bugun huska haramu ne, in har bugo ya kama to haramu ne mutum ya bugi huska, kuma ya zama wajibi kenan mutum ya nisanci huska. Za mu tashi littafi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاتب باب إثم من قذف مملوكا باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال روح عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقاله أمر بن دينار. قلت لعطاء أتأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتب وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالدرة ويتلو عمر رضي الله عنه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه. وقال الليث يعني ابن سعد الفهمي حدثني يونس وابن يزيد العيلي عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أروى هو ابن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها إن بريرة رضي الله عنها دخلت عليها تستئينها في كتابتها وعليها خمس أواكي نجمت عليها في خمس سنين فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيؤك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة رضي الله عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتكيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترئون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. شرط الله احق واوثق. مالم الله يجي كانسا نا فدا bayan ya bude littafin da basmala kamar yanda wannan al'ada sace kamar yanda yayi maimaitu. Idan malam ya gama littafi zai fara wani sabo to yakan buda shi da bismillah. Kuma saboda wasu al'amurra guda hudu kamar yadda bayani ya maimaito a kansu, al'amari na farko shine koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan aka gama wata sura daga cikin surorin Al-Qur'ani ba a shiga sabuwa sai an buɗa ta da bismillah. Illa sura ɗaya ita ce suratul tauba, ita kadai ce farkonta babu bismillah. Malam yakan bude kowane littafi da bismillah domin koyi da Al-Qur'ani. Al'amari na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da takaddu manzon Allah da yake rubuta letter ko mu ce wasika ya aika ma sarakuna da sunan cewa su musulunta su kubuta game da duk wani kangi da duk wani kunci na duniya da lahira maza Allah yakan bude wannan takarda da bismillahir rahmanir rahim sannan manufa ta uku shine koyi da magabatan kwarai game da wallaf talifin littafi sukan yi bismillah a farko sannan al'amari na hudu shine neman albarka da taimako na Ubangiji subhanahu wata'ala akan cimma manufa shine anan malam ya bude wannan littafi da bismillah shine sai yake cewa kitabul mukatab wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen abun dora ma fansa idan aka ce al-mukatab an gane ko bawon da aka dora masa fansa kenan in kama ta'unil fatha kace al-mukatab bawon da aka dora masa fansa idan ku kama ta'unil kasra kace al-mukatib kenan wanda ya dora ma bawa fansa kenan shi ne gidan asalin kalmar an ciro ta ne daga al-kitaba idan aka ce alkitaba shine dora fansa shi ma kana da fuska biyu game da kaful kin in ma ka ce alkitaba ko ka ce alkataba daidai yake da alitaqa entar da bawa ka ce alitaqa ko ka ce alataqa ko haka zaka iya cewa alkitaba wanda shine yafi shahara a larabci ko kuma ka ce alkataba asali an ciro shi ne daga fadar su kataba yaktubu kitaban idan aka ce kataba bi ma'ana aujaba kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda kuma yake fada innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta da haka anan malamai suka ce ita dora fansa abinda take fa'idantarwa shine lazuntar wannan mu'amala da aka kulla kenan akan shi mai gida da ya dora ma bawon sa fansa don haka idan aka ce alkitaba dora fansa kamar yanda malamai suka arrafa ta shine suke cewa itqun bi sifatin ala mu'awabatin makhsusa wato ita dora fansa entarwa ne wato wadda take da sifa a bisa wata musanya ke bantacciya an gane ko nau'i ne na entar da bawa to amma da wata sifa wadda take ke bantacciya akan wata musanya idan aka ce dora fansa misali kai ne kake da bawa ka tsaya kai nazari kaga wannan bawa naka yana da kokari ko kuma ka tabbata yana da dukiya to anan kana iya ce masa zan dora maka fansa misali a cikin shekara biyar ka hada mu miliyan guda in ka hada mu miliyan guda ka zama da a duk shekara kenan jika 200 zaka kawo misali to idan ka dora masa wannan fansa kuma dole zaka bashi dama ya je yayi aiki ya nemi kudi domin wato ya hada maka wannan kudi ya zama to da ran da ya hada maka wannan kudi gaba daya to ya zama da amma daidai da dala in ta rage akan sa bai ida biya ba to matsayin bawa yake sai ran da wato ya ida biyan wannan kudi gaba daya sannan ya zama da shine ake kira da kenan alkitaba dora fansa kenan mai gida ya dora ma bawansa wani adadi na kudade ya ce masa daga nan zuwa lokaci kaza kai kokari ka hada mun kaza a duk lokaci kaza ka bada kaza ran da ka biya kai dani to shine anan kenan malam yayi babi na musamman yayi littafi na musamman kitabul mukatab littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato bawon da aka dora masa fansa kuma tare da cewa dalilai sun nuna cewa dora ma bawa fansa abu ne wanda yake yajima tun kafin musulunci da yazo ya tarar da wato larabawa sukan dora ma wato bayin su fansa musulunci sai ya tabbatar da su akan haka saboda shi musulunci ba komai bane ba na jahiliya ya sanya kafa ya shure duk wani abu wanda yake mai kyau to musulunci yakan tabbatar da shi in abinda za a masa gyaran huska ne a kare daidaita shi musulunci yakan daidaita shi ya tabbatar da shi duk abin da kaga musulunci ya sanya kafa ya shure to abu ne wanda yake mara kyau don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq aw kama qala kusan da cewa an aiko ni ne kadai dan na cika manyan manyan dabi'u duk wani abu mai kyau to musulunci ya tabbatar da shi wanda kamar yanda bayani ya gabata wannan yana daga cikin abubuwan da ke nuna mana kyawun fuska na musulunci musulunci shi ya shar'anta bauta amma da ya shar'anta bauta ba ya shar'anta bane a matsayin kawai cewa mutum kullun ya rike bawa a matsayin bawansa musulunci sai da ya kwadaitar hanyoyi sun wuce a lissafa wanda mutum zai yi kokari ya yantar da bawa to yana ɗaya daga cikin su wato shine dora kansa to shine anan malam sai babu yake cewa babu ismi man qazafa mamluka baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na girman laifin wanda yima bawansa kazafi idan aka ce kazafi shine ka jefi mutun da abin da bai yi ba kamar misali ka ce ma mutum mazinaci kai kuma baka taba gani inda ya zina ba ko ka ce ma mutum barawo kuma alhali kai baka taba gani inda ya sata ba baka da tabbas akan haka ka jefi mutum da wani laifi laifin da baka da tabbas akan shi shine kazafi idan ana zartar da dokar Allah duk wanda ya ma wani kazafi to iya abinda za a yi masa bulala 80 za a yi masa kuma wannan haƙƙi ne na Allah an gane ko haƙƙi ne na Allah idan wani ya ma wani kazafi to iya abinda za a zartar masa shine za a yi masa bulala 80 a gaban jama'a saboda kiyaye mutunci wajibi ne yana daga cikin abubuwa biyar wanda musulunci ya wajabta mana kiyaye su abu na farko shine rayuwa dan a kiyaye rayuwar jama'a a tsare jinin su aka shar'anta kisasi in ka kashe wani kisa na ganganci duk wanda ya kisa na ganganci cewa shi ma a kashe shi dan a tsare jinanan jama'a ne abu na biyu dukiya dan a kiyaye dukiya ubangiji ta'ala ya shar'anta yanke hannun barawo abu na uku hankali dan a kiyaye hankali ubangiji ta'ala ya haramta mana kayan mayi giya da kwaya da sauransu abu na hudu wato shine addini dan a kiyaye addini shine ma ya kamata ya zamanto na farko domin kiyaye addini ubangiji ta'ala ya shar'anta haddi na radda cewa duk wanda yana matsayin musulmi yayi radda ya fita daga musulunci cewa a sare masa kai dan a kiyaye addini saboda in wanda yayi radda a kyale shi kenan sai a maida addini wasa gobe ma wani sai sannan abu na biyar wato shine mutunci domin a kiyaye mutunci ubangiji ta'ala ya shar'anta haddi na zina da haddi wanda yake na kazafi idan ka ma mutun kazafi ya kai karatu bulala 80 za a ma mutun a gaban jama'a shine sakamakon wannan kazafi ne kiran in aka ce kazafi ka jefi mutun da abin da yake ya kubuta game da shi abu wanda yake na aibi to shine anan malam yayi babi baban da ke bayani game da girman laifi na wanda ya ma bawansa kazafi dan karka ga cewa bawa ne ba wata daraja ba gare shi kai masa kazafi kace ai ba da bane ba to ko bawa mutun ya ma kazafi to wannan laifi ne mai girma a gun ubangiji subhanahu wataala sai dai in da ne mutun ya ma kazafi to wannan a shar'ance wato sai an ma mutun haddi shine bulala 80 za a yi masa amma in bawa ne mutun ya ma kazafi to wannan ba maganar a masa bulala 80 amma ya tabbata cewa laifinsa laifi ne mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa a cikin nusak da dama kawai iya baban ne aka samu malam yayi baban ba tare da ya zo da wani hadisi a karkashin sa ba sai dai cewa a cikin kitabul hudud kamar yanda zamu iske a karkashin babu qazfil abdi baban da ke bayani game da hukuncin yima bawa kazafi anan malam ya zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qazafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qala manzon Allah yace juli da yawmul qiyama yace duk wanda ya ma bawansa kazafi game da abinda bawan ya kubuta gare shi, to shi wanda yima bawon kazafi za a yi masa, wato za a yi masa bulala, za a bulala shi a ranar kiyama. Kenan a ranar kiyama za a bulala shi duk wanda yima bawon sa kazafi. Sannan malam sai ya zo da babi wanda shine ya zo da aya ta Al-Qur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin sa, shine yace babul mubabun al-mukatabu wa nujumuhu, wato wannan babi ne na musamman. Abinda baban ya kunsa shine hukuncen al-mukatab, bawon da aka dora masa fansa, wa nujumuhu, da yanda wato ake karkasa kudaden da aka dora masa. Sai yace fi kulli sanatin najmun, a kowace shekara wato akwai wani yanki kenan na dukiya da zai bada. Asalin kalima ta najm shine tauraro, domin su larabawa asali suna gina dukkan wasu al'amura da suke yi na mu'amala tsakankanin su akan gudowar tauraro, da yake ba su san ba da safin lokacin a wancan lokaci. Kawai iya abinda suka sani abinda ya shafi tauraro, sai mu kulla yarjejeniya da kai, sai in ce to mu yi ciniki da kai, in tauraro kaza ya gudo zan biya ka, ko kuma tauraro kaza daga wuri kaza in ya koma kaza zan biya ka. Kenan a duk lokacin da wannan tauraro ya fito, kenan wannan mu'amala da muka kulla ta zama wajibi. To shi ne suke dora ma bawa fansa, sai su ce to in tauraro kaza ya fito za ka bada kaza, ko kuma tauraro kaza daga wuri kaza in ya kai wuri kaza za ka bada kaza, in ya kai wuri kaza za ka bada kaza. Don haka ake kiran kenan wannan al'amari, ake wannan mu'amala ake kiranta kenan najm. Shi ne ya ce wa nujumuhu, kenan da karkasa masa kudin da aka dora masa na fansa. Sai ya ce fi kulli sanatin najmun, kenan a duk shekara zai bada wani kaso daga cikin kenan iya dukiyar da aka dora masa. Misali in miliyan guda aka dora masa, kaga ana iya cewa a duk shekara zai bada jika 250 kenan a cikin shekaru hudu zai biya, ko kuma a duk shekara zai bada jika 200 kenan a cikin shekara biyar zai biya. Shine malam sai ya ce wa qauluhu, wato da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Nur, wallazina yabtaguna alkitaba, Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke neman dora musu fansa, wanda suke neman dora fansa, mimma malakat aymanukum, daga cikin abinda damar ku ta mallaka na bayi. Ubangiji ta'ala ya ce fakatibuhum, ku dora musu fansa, in alimtum fihim khaira, in har kun sani wato suna da kokarin da za su je su yi sana'a su nemi kuɗi su biya ku, Ubangiji ta'ala ya ce ku dora musu fansa. Wasu malamai suka fassara in alimtum fihim khaira, in har kun sani suna da dukiya, in ka san bawanka yana da dukiya to dora masa fansa, domin yana daga cikin ma'anar khair, wato shine dukiya. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa kutiba alaikum idha habara ahadakumul mautu in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ash-shahid in taraka khayran ay in taraka malan, haka can Ubangiji ta'ala na fada a cikin suratul Adiyat, wa innahu li hubbil khairi la shadid, lalle shi dan adam game da san dukiya Ubangiji ta'ala yace mai tsanani ne game da dukiya dan adam ba wasa. To shine anan yace fakatibu, Ubangiji ta'ala yace ku sanar wannan, ku dora musu fansa, in alimtum fihim khaira, wato idan kun sani cewa suna da kokarin da za su je su yi sana'a kenan su biya iya kudin da kuka dora musu, ko kuma in kun sani cewa suna da dukiya Ubangiji ta'ala yace in har sun nemi fansa ku dora musu. Ubangiji ta'ala yace wa atuhum mimma lillahi allazi ataku, ku ba su daga cikin dukiyar Allah wanda ya ba ku. Wasu malamai suka ce idan ya hada kudin sai ka ware wani kaso sai ka maika masa ka ce to wannan kuma na rage maka, an gane ku? Kamar yadda Allah ya umarni wa atuhum mimma lillahi allazi ataku, ku ba su daga cikin dukiyar Allah, allazi atakum, wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baku, kenan shine ku rage musu wani abu daga ciki, in sun biya sai ka ware wani kaso sai ka bashi. To wannan aya ita ce asali game da dora ma bawa fansa daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani. anan Ubangiji ta'ala yayi umarni duk bawan da ya nemi cewa mai gidansa ya dora masa fansa, to ya dora masa kamar yanda yace fakati buhum, ku dora musu fansa, amma sharadi ina alimtu fihim khaira, in har kun san cewa suna da kokari. Kenan in bawan ka tabbata ka salintaccen bawa ne ko ka dora masa fansa, ba zai iya hada maka waɗannan kudade, to ko ya nema ba za ka dora masa ba. Amma sharadi in har ka san yana da kokari, in dai ya nema a dora masa fansa, to dole ne ka dora masa. Kamar yanda karin bayanin zai zo, to shine anan malam sai ya zo mana da asar na Rauf ibn Ubada, ya rawaito daga malaminsa ibn Juraij al-Makki. Shi yake cewa na faɗa ga Aba ibn Abi Rabah, nace a wajibun alayya idza alimtu lahu malan an ukatibahu. Yace malam ina da tambaya, shin wai wajibi ne a kaina idan bawa na ya nemi cewa na dora masa fansa, in har na san yana da dukiya cewa dole ne in dora masa? Kala sai Aba yace masa ma uraku illa wajiban, yace kwarai yace ni bana ganin cewa dora ma bawa fansa kawai face wajibi ne. An gane ku, ya wuce matsayin mustahabi, ma'ana dole ne in dai bawa yana da dukiya ya nemi ka dora masa fansa, yace to wajibi ne. An gane ku, tambayar da ya masa yace a wajibun alayya, yace wai shin dole ne a kaina? Idza alimtu lahu malan, in har na sani cewa bawa na yana da dukiya, an ukatibahu, shin dole ne na dora masa fansa in har ya nema? Kada sai yace masa ma uraku illa wajiban, yace wallahi yace ni dai bana ganin dora ma bawa fansa kawai face wajibi ne, abu ne wanda yake na dole. Kaga tun anan kenan mun fara fahimtar menene hukuncin dora ma bawa fansa. Anan a fatawa ta Aba ibn Abi Rabah dole ne. Sai yace wa qala amru ibn dinar, wa qala amru ibn dinar, haka yake kenan a cikin sauran nusakh, amma tare da cewa asali wa qalahu amru ibn dinar, akwai ha'un kin wa qalahu amru ibn dinar, kenan amru ibn dinar shima haka ya faɗa cewa dole ne in bawa ya nemi dora fansa, ka tabbata yana da dukiya, dole ne ka dora masa fansa. Haka yake cikin wata nusakar ko wa qalahu amru ibn dinar, kenan amru ibn dinar shima haka ya faɗa kamar yanda Aba ya faɗa yace ma uraku illa wajiba. Wato sai ibn Juraij yake cewa qultu li Aba, sai na faɗa ga Aba, nace a ta'asuruhu an ahadin, shin wai ko ka rawaito daga wani daga cikin malamanka dalilin da yake tabbatar da cewa dora ma bawa fansa wajibi ne, kaji daga wani magabata? Kana la, yace a'a, yace ban ciro ba wannan faɗa daga kowa. Thumma akhbarani, sannan ibn Juraij yake cewa sannan sai Aba wato ya bani labari anna Musa ibn Anas, wato cewa Musa dan Anas, akhbarahu, ya bashi labarin anna Sirin, wato Sirin baban Muhammad ibn Sirin kenan. An gane ko, anna Sirin, Sirin sa'ala Anas anil mukataba, ya tambayi mai gidan shi Anas dan Malik cewa ya dora masa fansa. Shi asali Sirin baban Muhammad wato bawa ne na Anas dan Malik, sai ya tambayi mai gidansa Anas dan Malik cewa ya dora masa fansa. Wa kana kasiran mali, shi kuma Sirin din yana da dukiya mai yawa, shi bawa yana da dukiya mai yawa. Fa aba, mai gidan nashi Anas dan Malik sai ya ki, yace ai shi ba zai dora masa fansa ba. Fanbalaga ila Umar radiyallahu anhu, shi Sirin sai ya tafi wajen Umar, Allah ya kara masa yadda ya kai karin mai gidan shi kenan, wato Anas dan Malik, cewa ya nemi mai gidansa Anas ya dora masa fansa ya fi. Faqala Umar, Allah ya kara masa yadda, sai ya kirawo Anas sai ya ce masa katibu dora masa fansa tunda ya nema. Fa aba, Anas sai ya ki. Fadarabahu bidirra, an gane ko bidirra dalin gin kenan za ka yi masa kasra, in ka ce durra wato kenan gold ake ne, shi ne diamond, shi ne ake kira da durra, amma in ka ce dirra wato shi ne kokara kenan, babbar sanda. Ya ce fadarabahu bidirra, wato Umar sai ya rauka masa wata sanda, ya ringa rabka masa sanda waye tulu Umar, Umar yana karanta masa wannan aya kenan bibiyu kai an kwana masa sanda kuma an karanta masa fadar Allah subhanahu wataala fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ubangiji ta'ala yace ku dora musu fansa in alimtum fihim khaira, in har kun san cewa suna da dukiya ku dora musu. Fakatabahu, me za a yi? Anas dan Malik sai ya yarda ya amince sai ya dora masa, saboda kasancewar wato shi Umar Allah ya kara masa yadda yana da irin wannan karfin hali na cewa duk wanda yayi wata to zai shi baddadi. Kaga a matsayin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda khadimi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan shine anan da Umar ya nemi cewa shi Anas kin ya dora ma bawan nasa fansa tunda ya nema. Da yake to shine Umar sai ya ladautar da shi, ya bige shi da wannan sanda, sannan kuma ya karanta masa wannan nassi na Al-Qur'ani, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ubangiji ta'ala yace fakatibuhum, ku dora musu fansa, in alimtum fihim khaira, wato in har kun sani cewa suna da dukiya, ko kuma in har kun sani cewa suna da karfin da za su yi sana'a su biya, Ubangiji ta'ala yace ku dora musu fansa. To wannan malam ya zo da wannan asarkin wanda Umar Allah ya kara masa yadda, ka ce kamar ya tafi akan wajibcin cewa dora ma bawa fansa, wannan wajibi ne in har ya nema. Don haka malamai suka ce bugun da wato yama kenan, bugun da yama Anas dan Malik, wannan yana nuna cewa wato wajibcin kenan dora ma bawa fansa in har ya nema, domin anan Ubangiji ta'ala yayi umarni ya ce fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Tare da cewa da yawa daga cikin malamai magabata sun tafi akan cewa shi dora ma bawa fansa wannan halaka ne, in har shi bawan ya nema to ya halatta wato ka dora masa, amma in ya ki dorawa kuma ba dole bane ba a kai shi gaban alkali, alkali ya tilasa shi. An gane ku? Saboda anan wasu malamai sun ce a wannan bugo da Anas wato da Umar Allah ya kara masa yadda, Umar da yama wato Anas Allah ya kara masa yadda, baya nuna cewa dalili ne wanda yake nuna wajibcin dora fansa, ma'ana yana nuna dai dora fansar abu ne wanda yake fiyayye kenan. Kenan dan Umar ya shiryar da shi zuwa abu wanda yake fiyayye, yana iya ladabtar da shi akan haka. Amma tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa dole ne in dai bawa ya nemi dora fansa dole ne a dora masa, kamar yadda Masruq ibn al-Ajda irin su Abdurhaq irin su Ikrima irin su Ishaq ibn Rahoya da sauransu sun tafi akan cewa wajibi ne in dai bawa yana da karfin da zai yi sana'a ko kuma yana da dukiya ya nemi a dora masa fansa, to dole ne mai gidansa ya dora masa. Shi ne yace fakatabahu, a lokacin nan Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai ya dora masa sirin kin wato fansa. An gane ku? Ya dora masa kudade a kalla ko kudin da ya dora masa ya kai wajen wato dirhami 400, ya kai wajen dirhami wato dirhami 40,000. An gane ku? Dirhami 40,000 ya dora masa, dirhami 40,000, tare da cewa wata riwaya dirhami 20,000, dirhami 40,000. Mu gane cewa fa abin da yake isa zakka a wannan lokaci dirhami 200 shine yake isa zakka, domin abin da yake isa zakka dirhami 200. To a iya abin da ya dora masa dirhami ɗaya na abin da ya dirhami 40,000, kudaden ba kaɗan ba ne, ba miliyika ne waɗanda suke da dama. Iya abin da ya dora masa kuma ya biya. Sannan malam sai ya zo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda, take cewa inna barira, wato lalle barira, dakhalat alaiha, ta shiga gun Aisha Allah ya kara mata yadda, ita Barira wata baiwa ce. An gane ko? Asalin sunanta Barira an ciro shi ne daga Albarir. Idan aka ce Albarir shine ƴaƴan iccen aswaki, ƴaƴan iccen aswaki shine ake kira da albarir, tare da cewa wasu malamai sun ce an ciro shi ne daga bir, wato bid'a da biyayya. To inda a ce daga bir aka ciro sunanta, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mata suna kamar yanda ya canza ma juwairiya. Juwairiya sunanta a farko shine Barra, Barra, Barratu sunanta. Idan aka ce Barratu ma'ana mai matukar biyayya, shi kuma wannan suna akwai zuga kai, akwai wasa kai, shi kuma duk sunan da ke akwai zuga kai da wasa kai haramu. Don haka manzon Allah sai ya canza mata suna, ya maida mata suna Juwairiya. Manzon Allah ya ringa cewa falatu zakku anfusakum, kar ku ringa tsarkake kanku, kuna zuga kanku, kuna nuna ku na kwarai. To don haka dai asalin sunan Barira shine wanda a Hausa ake cewa Barira, kenan an ciro shi ne daga Albarir. Albarir shine ƴaƴan iccen aswaki. To wannan wata baiwa ce, ana kiranta Barira, tana zawwa wajen Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana mata khidma, tana taya ta aikace aikace. Wata rana ta zo wajen Aisha, Allah ya kara mata yadda, tasta'inu hafi kitabatiha, tana neman Aisha ta taimaka mata game da wato dora fansa da masu gidanta suka mata, masu gidanta sun dora mata fansa, wanda asali game da wannan dora fansa da suka ma Barira, iya abinda suka dora mata ukiya, wato tara ne za ta hada musu. Ukiya wani ma'auni ne na azurfa, wanda nauyin da yake badawa nauyin dirhami 40, an gane ko? Ukiya kenan wani abin awo ne na auna azurfa, wanda in an dora shi kenan nauyin da yake badawa nauyin dirhami 40, kenan duk ukiya guda dirhami 40, idan ka hada 40 40 su tara nawa kenan zai bada? 360 dirhami, 360. Tunda 40 40 su biyar kenan dirhami 200, 40 40 su hudu kenan 160, kenan dirhami 360 abinda suka dora mata fansa. Wannan kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan. Kaga a wannan lokaci kudi ne mai yawa iya abinda suka dora mata. Amma Mudiba shi kuma a lokacin shi sirin, sirin yana daga cikin tabi'ai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma shi abinda ana sai dora masa kenan a waccan riwaya ma dirhami 20,000, dirhami ɗaya na abin da 20,000, a wata riwaya dirhami 40,000. To a lokacin da suka dora mata wannan ukiya tara, tare da cewa za mu iske akan cewa yawa cewa ukiya biyar kenan, a farko tara aka dora mata, tabiya hudu kenan, biyar suka rage. To shine sai ta zo wajen Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tana neman cewa Aisha ta taimaka mata da wani abu domin ta je ta biya kudin da aka dora mata. Walam takun qabat min kitabatiha shay'a, bata zamanto ba ta biya komai daga cikin wannan ukiya biyar da ta rage kenan. Ukiya biyar didi da dirhami ɗaya bata bada ba. قالت لها عائشة, عائشة الله إكرمتها يدا سيتشيمتا, ارجئي إلى أهلك, كوما وجن ما سجدن لك كفتا موس, فإن أحبوا إن هرسونسو سن يدسن أمنشي أن أقضي عنك كتابتك, واتو نتكا موس فانسد سكا دورامك ينزي انبياس ويكون ولا أكلي. وليكن باشي واني بكينا yawa shine sai ce inna Barira ta dakhalat alaiha, wato Barira ta shiga wajen Aisha Allah ya kara mata yadda, tasta'inu hafi kitabatiha, tana neman Aisha ta taimaka mata game da dora fansar da aka mata, kina Aisha ta taimaka mata ta ida biyan kudin da yake kanta. Shine sai ce wa alaiha khamsu awaqi, wato na kanta kenan ukiya biyar, wanda asali ukiya tara ne kenan, tabiya hudu amma biyar sun rage. A lokacin nan ta zo ta nemi cewa Aisha ta taimaka mata. Lafazin awaki jam'i ne na ukiya. Nujjimat alaiha fi khamsi sinin, wanda an kasa mata a cikin shekaru biyar. kenan cewa a cikin shekaru biyar ta yi kokari ta biya wannan kudin a duk shekara kenan za ta bada rukiya a duk shekara za ta bada rukiya don haka wasu malamai suka ce ita wannan riwaya wadda ta nuna rukiya biyar kuskure ne iya asali kenan rukiya tara ne tare da cewa malamai suka hada tsakanin wannan riwaya da waccan riwaya asali rukiya tara ne kenan ta biya rukiya hudu kenan rukiya biyar tara ne wannan biyar kenan a duk shekara za ta bada rukiya daya to shine a lokacin nan bata bada komai daga cikin biyar din tazo ta nemi cewa Aisha Allah ya kara mata yadda ta taimaka mata fa qalat laha Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce da ita wa natisat fiha kuma Aisha ta yi kudin haka kin ta so abu lafazin natisat an ciro shi ne daga wato annafis idan aka ce annafis abu wanda yake kenan mai tsada wanda ran mutum yake son shi yake kaunar shi shine yace wa nafisat fiha Aisha tayi kudin haka ke kai tsaye Aisha tace ara'aiti in adattu lahum addatan wahida yake barira fada mun yanzu in har na lissafa musu iya kudaden da suka dora miki gaba daya takeyinki ayabi kuke a haduki shin masu gidanki za su yi amince su sayar mun da ke fa uuti kake in yantar da ke fa yakuna wala ukili alwalaicinki ya kasance nawa kenan nan Aisha tana jinjinarta lalle haka ne iya abin da ya rage ukiya biyar to ina tambayar ki yanzu masu gidanki sun yarda su amince in har na lissafa kudin nan take yanke ukiya biyar din dirhami 200 da ya rage ki kai musu da sunan cewa su sayar mun da ke na yantar da ke kuma alwalaicin ki nawa ne tace to bari in je naje fa zahabat bariratu ila ahliha a lokacin nan barira ta je wajen masu gidanta fa aradat zalika alaihim ta bujuro musu abinda Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fada musu cewa in har sun yarda sun amince to kai tsaye za ta lissafa kudin a kawo musu da sunan cewa an sayar ma Aisha kuma Aisha za ta yantar da ita kuma alwalaicin nata ne faqalu sai suka ce da ita la a'a ba mu yadda ba illa an yakuna lana alwala'u sai dai idan alwalaicin ki zai kasance namu ne lalle za mu iya sayarwa amma shar'i alwalaicin ki ya kasance namu ne idan aka ce alwala shine ake kira kenan wato wala'un ni'ima idan mutum ya yantar da bawa to shi yafi kowa cancanta game da shi kuntan lamarin wannan bawa idan wannan bawa Allah ya masa rasuwa ba ya da wanda zai gaje shi kai da ka yantar da shi kai ne za ka iya gadan shi an gane ku kenan matsayin bawanka ne kai ka yantar da shi kai ka fi kowa cancanta game da wannan bawa in Allah ya masa rasuwa shi bawan ba ya da wani magaji ba da ba jika ba uwa ba uba babu wani wanda zai gaje shi to kai da ka yantar da shi kai za ka iya gadan shi shine anan suka ce sai dai in alwalaicin bawan baiwar wato zai kasance nasu ne qalat Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da barira ta dawo ta fada mata sharadin da masu gidanta suka mata tace fa dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu zalika lahu sai na ambata masa wannan al'amari nace lalle ga abinda na fada ga barira ta je ta fada ma masu gidanta kuma ta je ta fada musu su ma ga abinda suka fada fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da Aisha ishtariha tsa kudin aika musu sayarta fa atikiha manzo Allah yace dantar da ita fa innamal wala'u liman a'ata domin shi alwalaici kadai manzo Allah yace na tabbata ga wanda ya yantar da bawa wannan shine abu wanda yake sananne a shari'a fa innamal wala'u liman a'ata domin shi alwalaici na kasancewa ga wanda ya yantar da bawa kaga anan sun yi sharadi to amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ma Aisha cewa ta saya ta yantar da ita kuma ya gaya mata iya abin da yake dokar Allah wanda ya yantar da bawa kenan shi yake da alwalaicin sa ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن منزل الله صلى الله عليه وسلم سي يتسيا a cikin jama'a yayi yabo ga ubangiji subhanahu wata'ala ya gode masa faqala sai manzo Allah yace ma balu rijalin yashtariuna shurutan laysat fi kitabillahi manzo Allah yace me yasa wai wasu mazaje wasu mutane suke sharadi sharadin da suke gitta sharda sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah me yasa mutane suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzo Allah yace manishi tare da sharadan duk wanda yayi sharadi sharadin da laysa fi kitabillahi baya cikin hukuncin Allah fa huwa baqi manzo Allah yace wannan sharadi ne wanda yake batacci idan mutun ya gitta sharadi in dai sharadin ya ci karo da hukuncin Allah subhanahu wata'ala to wannan sharadi ba a lura da shi ba a lissafawa da shi manzo Allah sai yace sharadul lahi ahaqqu wa awthar sharadin Allah shi yafi cancanta kuma shine yafi amincewa kenan game da bi sharadin Allah shi ya cancanta abi kuma shi ya cancanta a amince ma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi takeitacce domin ya nuna musu kuskuren su cewa wannan sharadi da suka yi sharadi ne ba ta ce me yasa saboda ya ci karo da dokar Allah kenan dan haka duk sharadin da mutun zai gitta in dai sharadi ne wanda yake ya saba ma shari'a to wannan sharadi wato ba a lura da shi ba a aiki da shi kamar yanzu misali in sayar ma da babur in ce na saida maka shi amma sharadi karka hawo ko kuma sharadi karka ba wani kaga wannan sharadi ne wanda yake ya saba ma hukuncin Allah me yasa saboda duk mutumin da ya sayi kaya ya saya ne saboda ya amfana da shi kenan tunda kaya ya riga ya zama mulkin shi kenan ba maganar ka gitta masa sharadi sai yanda yake da abu kamar yanda wasu suke sharda sharadi akan abu sai ka sayar ma mutum abu kace amma kakka sai da ma wani to wannan sharadi ne batacce in dai ciniki ya tabbata kowa yana iya sai da ma domin kayan shi ne mallakar shi ne baka isa baka gitta masa wani sharadi to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Aisha ta sa kudin aika musu sai ya ta entar da ita amma ki san da cewa shi alwalaici na wanda ya entar da bawa ne kenan tunda ke kika entar da ita alwalaici naki ne kenan aka tasa kudi aka aika musu su suna ganin cewa alwalaici nasu ne tunda sun yi sharadi manzo Allah ya tashi a cikin jama'a yayi wa'azi kuma wannan yana nuna mana salo wanda yake na da'awa in zaka yi wa'azi to karka ringa kamar ka nuna mutum kai riga ba wuya in kai riga ba wuya shi wanda ake da shi ya sani dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yace cewa ma balu rijali wai me yasa wasu mutane tare da cewa an san masu laifin amma sai aka yi riga ba wuya kenan duk wanda yake da laifin ya san wato da shi ake shine yace ma balu rijali domin babu fa'ida na ka bayyana mutum shine yace ma balu rijali yace me ya samu wasu mutane kenan rijalin anan la mafhuma lahu ba ana nihi mazaje ba mutane ko da mace ce ce tayi sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah to wannan ba ta ce ne shine yace ma balu rijalin me ya samu wasu jama'a yashtariuna shurutan sukan gitta wasu sharuda laysat fi kitabillahi sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah abinda ake nihi da kitabullahi hukuncin Allah hukuncin Allah ko shine alqur'ani da sunna da ijma'i na malamai duk sharadin da aka yi in dai ya saba ma alqur'ani ko ya saba ma sunna ko ya saba ma ijma'i na malamai to wannan sharadi ne batacce shine yace manishtar da sharadan duk wanda ya gitta wani sharadi laysa fi kitabillahi sharadin da baya cikin hukuncin Allah fa huwa babi manzo Allah yace wannan sharadi ne batacce sharadul lahi ahaqqu wato sharadin Allah subhanahu wata'ala ahaqqu wato shine yafi cancanta wa awsaq kuma shine yafi amincewa ma'ana da za a bi amma wannan ba yana nuna cewa ba duk wani sharadi da mutum zai yi in dai sharadi ne wanda alqur'ani bai faɗa ba mutum ya ce ba ta ce ne yanzu misali kai ne ka zo za mu kulla ciniki da kai za mu yi ciniki da kai idan na sayar maka abu ba a yanzu ba za ka biya ni kuɗi sai zuwa wani lokaci an gane ko kuma misali kai ne zamu yi ciniki da kai, sai nace a wannan ciniki ba zamu yi ba sai ka zo mun da lamuni wanda zai nuna cewa shine ya lamunce akan wannan ciniki da zamu yi, cewa babu wata kura da za ta biyo baya. To kaga wannan in aka ce ka kawo nassin da yace ciniki sai da kafili sai da lamuni, babu shi a cikin Al-Qur'ani. An gane ko? Kenan anan don haka malamai suka ce, ko kuma misali zamu yi ciniki da kai zan sayar ma da abu, sai nace to ni fa kudin da zaka bani naira zaka bani ba sai fa ba, ni bana bukatar sai fa. Ko kuma kasancewar da muka yi cinikin, sai nace to waɗannan kudade da zamu wannan da muka yi ciniki da kai kenan sharadi anan, kamar misali, ko kuma misali da muka yi ciniki sai nace to wannan ciniki da muka yi da kai a kashi uku zan biya ka, zan baka lokaci kaza zan baka kashi ɗaya zuwa lokaci kaza zan baka kashi ɗaya zuwa lokaci kaza zan ida cika maka. Kaga wannan shi ma in aka ce ka zo da nassi a cikin Al-Qur'ani wanda ya nuna haka babu shi, to irin waɗannan sharuɗa ne waɗanda ba su ci karo da hukuncin Allah ba. In dai sharadi bai ci karo da hukuncin Allah, to wannan sharadi ba a cewa sharadi ne batacci, kenan sharadi batacci wanda ya ci karo da hukuncin Allah. Shine muka yi misali kamar in sayar maka da abu da sharadin cewa karka yi amfani da shi, kawai kai dai ka kai ka aje, to wannan sharadi ne wanda yake batacci. Hukuncin Allah in mutum ya sayi abu ya saya ne domin ya amfana, kuma abu ya zama mallakar shi sai yanda yayi da shi. To shine anan yace sharadun lahi, sharadin Allah a haƙu, wato shine yafi cancanta wa ausa, kuma shine yafi dacewa abi. Kenan sharadi kwa wannan hukun sharadin Allah subhanahu wataala, in mutum ya intar da bawa kenan shi yake da alwalaicin shi. Don haka kenan alwalaicin barira na Aisha ne Allah ya ƙara mata yadda. Kenan a takaice shi wannan babi yana nuna kenan a duk shekara ana iya ƙayyadewa mai gida ya ce a duk lokaci kaza kenan kaza zaka bada, kamar yanda suka dora mata ukiya biyar suka ce kuma a duk shekara za ta basu ukiya guda. Kenan ba a dora ma bawa fansa a ce masa take yanki zai biya, saboda wannan akwai kuntatawa. Amma in shi a karan kansa bawai yana da hadin biya ya ce yanzu zai biya, to in ya biya wannan yayi. Amma iya abinda ya dace za a karkasa masa iya abinda aka dora masa, daga nan zuwa lokaci kaza zaka kawo kaza, lokaci kaza ka kawo kaza, lokaci kaza ka kawo kaza, kenan har ya biya. Shine anan malam yace fi kulli sanatin najmu, babu ma yajuzu min shurudil mukatab wa man ishtarata shartan laysa fi kitabillah fihi an ibn Umar radiyallahu anhuma ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن الريف البغلاني قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أروى أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستئنها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة رضي الله عنها ارجئي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتائي فأعتكي فإنما الولاء لمن أعتق. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي عن نافع هو مولى بن عمر أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتؤتكها، فقال أهلها
ألا أن ولا أهالنا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن آتق
wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ke halatta na sharɗa na shi wanda aka dora masa fansa kenan akwai sharɗan da shi wanda aka dora masa fansa sharɗan suke halatta sai yace wa man ishtara da sharɗan laysa fi kitabillah da hukuncin mutumin da yi sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah shine malan sai yake cewa a baban akwai hadisi daga Abdullahi ibn Umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kenan hadisin da malam yazo da shi na biyu sai ya koma zawa da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wato tana ba Urwa ibn Zubair labarin cewa Barira ta zo tana neman Aisha ta taimaka mata game da dora fansa da masu gidanta suka mata cewa Aisha ta taimaka mata ta dan bata wani abu na dukiya domin ta je ta biya walam takun qabat min kitabati hashi'a alhali ba ta biya komai daga cikin abin da aka dora mata na fansa kenan shine malamai da suka hada riwayun suka ce asali uqiya tara ne masu gidanta suka dora mata kenan ta biya hudu abin da ya rage uqiya biyar a cikin biyar din ba ta biya komai ba sai ta zo ta nemi cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta taimaka mata qalat laha Aisha Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce da ita irji'i ila ahliki koma wajen masu gidan naki fa in ahabbu in har sun so sun yadda an aqdi anki kitabataki nabiya fansar da suka dora miki ma'ana gaba ɗaya in lissafa waɗannan uqiya biyar kai tsaye ki kai musu wa yakuna wala ukili kuma alwalaicin ki ya kasance na wale fa altu Aisha tace zan aikata in har sun yadda sun amince to zan tasa kudin yanzu ki kai musu amma da sharadin cewa alwalaici na wale fa zakarat zalika bariratu li ahliha a lokacin nan Barira ta koma wajen masu gidanta ta fada musu abinda Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fada mata fa abau sai suka ki suka ce ba su yarda ba wa qalu suka ce ma Barira je ki fada ma Aisha insha'at in har tana so anta hatasiba alayki ta nemi ladan yantar da ke agun Allah falta fa anta aikata wa yakuna wala ukilani lana amma alwalaicin ki namu ne to dama ai asali Aisha ladan Allah take nema ba dan a fada ba to wai shine wai ta koma wajen su ta koma wajen Aisha ta fada ma Aisha insha Allah anta hatasiba alayki in har tana so ta nemi lada abun Allah subhanahu wataala akan yantar da ke to ta nema falta ba an wa yakuna wala ukilana amma alwalaicin ki dai namu ne فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم Aisha sai ta fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda masu gidan Barira suka fada fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da Aisha ibtai manzon Allah yace sai ta ma'ana ta sa kudin aika musu fa atiki antar da ita fa innamal wala'u liman a'taka ki sanna cewa alwalaici ne wanda ya yantar rabawa ne wannan shine asali duk wanda ya yantar rabawa shi yake da alwalaicin sa qala wato Urwa yake fada kamar yanda Aisha ta fada masa tace sun maqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'a fa qala manzon Allah yace ma balu unasi wai me ya samu wasu mutane yashtariduna shurudan laysat fi kitabillah suke gitta wasu sharuda sharudan da ba sa cikin hukuncin Allah manzon Allah yace man ishtara da sharudan laysat fi kitabillah duk wanda yayi sharadi sharudin da baya cikin hukuncin Allah fa laysa lahu to bai cancanci ba wannan sharadi an gane ko ba maganar a cika masa wannan sharadi indai sharadin ya ci hukunci ya ci karo da hukuncin Allah to ba maganar a cika masa wannan sharadi shine yace man ishtarafa duk wanda yayi sharadi shartan sharadin da laysa fi kitabillahi baya cikin hukuncin Allah fa laysa lahu to bai cancanta ba a cika masa wannan sharadi bayyana haƙin da za a cika masa wannan sharadi sai yace wa in sharada mi'ata marra maza Allah yace ko da sau 100 yayi sharadi a wata riwaya maza Allah yace wa in kana mi'ata sharadin ko da sharadi 100 ne wannan litakasir ne lil mubalaga ne amma ba dan in mutun yayi sharadi 100 cewa za a cika masa in ya dora 100 ko sharadi 1000 mutun yayi in dai sharadin baya cikin hukuncin Allah to wannan sharadi ba ta ce ne shine yace wa in sharada mi'ata marra maza Allah yace ko da ya gitta sharadi su 100 maza Allah yace bayyana haƙin da za a cika masa sharadin sai yace sharadul lahi ahaqqu sharadin Allah shi yafi cancanta game da bi wa awsa kuma shi yafi dacewa game da amincewa kenan sharadin Allah shi za a bi kuma shi za a amincewa kenan wannan wa'azi ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musa akai kai ce wannan kuma dalili ne wanda yake nuna in wani abu ya faru a cikin jama'a to malamai sai su dan shirya wani wa'azi domin a tunatar da mutane kamar yanda anan da al'amarin ne ya faru kai sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirya wannan wa'azi ya goda da yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da gode masa sannan maza Allah ya yi bayani game da wato abin da yake nihi isarwa na sako na cewa duk wanda ya sharadi in dai baya cikin hukuncin Allah to ko ya kai sharadi 100 ne maza Allah ya ce sharadi ne batacce shine ana malar sai ya zo da hadisin Ibn Umar kamar yanda ya ce fihi Ibn Umar anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shine Abdullahi dan Umar yake cewa lalle wato yake cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci tayi nihin an tashtari jariyatan li tu'tikaha tayi nihin sayan wato wata baiwa domin ta yantar da ita fa qala ahluha sai masu gidan baiwar suka ce suka yi sharadin ala anna wala ahalana cewa alwalaicin ta namu ne in ta iya saya ta saya amma sharadi alwalaicin ta namu ne Ibn Umar yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da Aisha la yamnuki zalika wannan sharadi da suka miki karya hana ki sayan ta manzo Allah yace sai ya take yantar da ita kamar yanda ya gabata a wacce riwaya yace fa innamal wala'u liman ata manzo Allah yace alwalaici wato na wanda ya yantar da bawa ne wanda ya yantar da bawa kenan shi yake da alwalaicin sa dan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk